Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da kuma dalal dukkanin su a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa a koda yaushe ta shafinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da rana Asabar 31 ga watan Maris shekara 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunan arangamar da ta auku akan iyakar Isra'ila da yankin Gaza a jiya Juma'a. A yau Asabar Rasha ta baiwa Burtaniya umarnin ta rage jami'an diplomasiyan ta sama da 50 da wasu ma'aikata a ƙasar ta Rasha. Sannan za ku ji cewa masu jefa ƙuri'a a ƙasar Saliyo sun fita zuwa rumfunan zaɓe a yau Asabar a karo na biyu.
To kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa bayan umarnin da gwamnatin jihar Zamfara ta bayar na bindiga duk wani da aka samu dauke da bindiga ba bisa ƙa'ida ba.
Ku sai dai a martanin da ta mayar gungun 'yan bindigar marigayi Buharin Daji wacce ta ɗauki alhakin kai harin baya-bayan nan a garin Bawar Daji da ke karamar hukumar mulkin Anka ta ce wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba a jihar.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken bayani. Haka kuma za ku ji cewa matsalar rashin mutunta hukuncin kotuna da suke yankewa na zama wata babban matsala a nahiyar Afirka baki daya. Ibrahim Ka'almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke rubuto mana ta hanyar email. Amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar arangamar da ta auku akan iyakar Isra'ila da yankin Gaza a jiya Juma'a wacce ta yi sanadin mutuwar Falastinawa 15 kana wasu 1,400 suka jikkata ciki har da mutane 750 da suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga. A jiya Juma'a kwamitin sulhu na majalisar ya gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna takaddama da ta kaure a yankin na Gaza, amma ba tare da an cimma wata matsaya ba. Jakadan Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya Dani Danan ya ce an gudanar da taron gaggawan duk da cewa Amurka da Isra'ila sun kalubalanci hakan, inda suka yi kira da a dage zaman har sai an kammala wani bikin Yahudawa da suke a daidai wannan lokaci. Rikici ya barke ne a lokacin da dubban Falastina suka nufi kan iyakokin yankunan biyu, lamarin da dakarun Isra'ila suka ce sun mai da martani akan masu jifinsu ne da duwatsu. Ma'aikatar kiwon lafiya a Falastina ta ce dakarun Isra'ila sun yi amfani da harsashi na asali da yaji mai sa kwalla wajen tarwatsa mutane. Wannan arangama ita ce mafi muni da ta auku a yankin na Gaza da ke cikin yankin Falastinu tun bayan yakin shekarar 2014 da aka yi a tsakanin Isra'ila da Hamas. Masu jefa ƙuri'a a ƙasar Saliyo sun fita zuwa rumfunan zaɓe a yau Asabar domin kaɗa ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa a zagaye na biyu. Ana sake zaɓen ne bayan da dukkanin 'yan takara 11 suka gaza samun kashi 55% na ƙuri'un da aka kaɗa a zaɓen farko, adadin da ake buƙata domin samun nasara a zaɓen. A baya an so a yi zaɓen ne a ranar 30 da ta gabata, amma kuma aka jinkirta saboda a baiwa wata kotun ƙasar damar sauraron ƙarar da wani mamban jam'iyyar All People's Congress ya shigar. Masu jefa ƙuri'ar suna zaɓi ne tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta APC Dr. Samura Matthew Wilson Kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar Sierra Leone People's Party Julius Maada Bio. Kamara ya dasa manufofin yaƙin neman zaɓensa ne akan zai ci gaba da ayyukan da jam'iyyar mai mulki ta APC ke yi. Sai da 'yan adawa na zargin jam'iyyar mai mulki da cin hanci da rashawa da ya dabaibaye mulkinta da kuma gazawa da ta nuna a lokacin ɓarkewar cutar Ebola a shekarar 2014. Wannan dai shi ne karo na biyu da ɗan takarar 'yan adawa Bayo ya tsaya takara a shekarar 2012 ma ya faɗi zaɓe bayan da shugaba mai ci Enes Bai Koroma ya kada shi. Koroma zai sauka a mulki ne bayan saboda ya kammala wa'adinsa na biyu. A yau Asabar Rasha ta baiwa Burtaniya umarnin ta rage jami'an diplomasiyan ta sama da 50 da wasu ma'aikata a ƙasar ta Rasha. Wannan mataki da Rasha ta ɗauka shi ne na baya-bayan nan a martanin da ƙasashen biyu ke ɗauka a kan juna, inda suka sallame jami'an diplomasiyansu 23. a ranar Juma'a fadar Kremlin ta bada umarnin a sallami jami'an diplomasiya 50 daga kasashen yammaci 23 a matsayin ramuwar gayya kan martanin hadin kai da kasashen suka dauka na kuri jami'an diplomasiyar Russia. Kuma ga dukkan alamu matakin na Russia yafi shafar Burtaniya ne, inda aka baiwa jakadan kasar wata guda ya rage adadin jami'an sa zuwa daidai adadin jami'an diplomasiyar Russia dake Burtaniya. A wata hira da yi da sashen Hausa na muryar Amurka, Dr. Tukur Abdulkadir, malami a Jami'ar Jihar Kaduna dake arewacin Najeriya, ya bayyana maslaha da za ta kawo ƙarshen wannan takaddama.
Kuma ya kalli mai mutane akari da bayanan da shugabannin kungiyar kare da tsare suke yi, kullum suna nuna cewa akwai ya kamata a ci gaba da barin kofar diplomasiya a ciki. To wannan ina ganin cewa yana cikin abin da zai sa a ci a yi tunanin cewa an samu sauki a cikin wannan matsala.
Dr. Tukur Abdulkadir kenan, malami a Jami'ar Jihar Kaduna Najeriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Malala Yousafzai matashiyar nan da mayakan Taliban suka taba harbi a ka a lokacin tana 'yar shekara 14, saboda tana fafutukar ganin an ilmantar da mata, ta koma mahaifiyarta, wato mahaifarta ta Minguwar da ke tsakanin tsaunukan ƙasar Pakistan. A yau Asabar ta koma garin na Minguwar a matsayin matashiya mai ƙananan shekaru da ta taba samun lambar yabo ta Nobel Peace, wacce aka bata saboda fafutukar da take yi na ganin an ilmantar da 'ya'ya mata. A da ranar Alhamis, Malala ta isa ƙasar ta Pakistan, ta kuma gana da Prime Minister Shahid Khan Abbasi sau'i kaɗan bayan da ta sauka a Islamabad. A wata hira da aka yi da ita a kafar talabijin, Malala ta ce ta taɓa yi mafarkin za ta koma ƙasar ta, inda ta bayyana cewa tana cike da farin ciki.
I still can't believe that this is actually happening in such haste.
Ta ce har yanzu na kasa yadda cewa wannan abu na faruwa cikin shekaru biyar da suka shuɗe na yi ta mafarkin na sa ƙafata a ƙasata a duk lokacin da nake tafiya a jirgin sama ko a mota ko a biranen London da New York, sai na ji ana ce min dama a Pakistan nake mana na tafiya a cikin Islamabad. Wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a tsakanin Amurkawayen asalin Afirka ya nuna cewa mutum ɗaya ne kaɗai cikin goma a cikinsu ya amince cewa Amurka ta cimma muradin da aka shata na samar da cikakken 'yancin ɗan adam. Sakamakon wannan bincike na fitowa ne kusan shekaru 50 bayan kisan da aka yi wa jagoran fafutuka Martin Luther King Jr.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a jiya ne gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa jami'an tsaro umarnin harbe duk wani da aka samu dauke da bindiga ba bisa ka'ida ba a jihar, lamarin da 'yan bindigar ke cewa wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba. Domin cikakken bayani ga rahoton Murtala Faruk Sanyinna.
A jiya ne gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya bada sabon umarni ga jami'an tsaro na kawar da duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba nan take, azumin matakin kawo ƙarshen kai hare-hare da kashe-kashen jama'a da yace sun wuce makadi da rawa a jihar.
Babu wanda an kaba dama ya dauki makami yana yawo da shi cikin al'umma in ba jami'an tsaro bane. Saboda haka duk wani wanda aka gani da yana yawo da bindiga a cikin al'umma, to ma babu kasama aka kuma kawo shi wani alƙali, domin maƙiyi ne na wannan al'umma, mu ma maƙiyin shi muke. Wannan umarni ne daga shugaban ƙasa, kuma umarni ne daga gwamna. Duk wanda aka gani da AK-47 rataye, to ya kamata ya basu juna ne don maƙi al'umma ne, ko ba Fulatani ne ko ba Haushe ne ko wane ne, duk wanda aka kama ya ba wani mugu mahaka, da wanda ya bada mahakar da shi hukunci iri guda za a yi masa.
To sai dai a martanin da ta mayar gungun 'yan bindigar marigayi Buharin Daji, wacce ta ɗauki alhakin kai harin baya-bayan nan a garin Bawar Daji da ke karamar hukumar mulkin Anka, ta ce wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba a jihar. Wani da ya kira kansa Muhammad Bello a matsayin wanda ya gaji Buharin Daji a shugabancin gungun 'yan bindigar ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa harin da suka kai a Bawar Daji na ramuwar gayya ne.
Yaranmu mun ka tura gari su yi mana sayayya an karike, mun ka koma mun ka tura matanmu kuma an karike, kuma mun san ne mun shirin don Allah don Annabi su taimaka ka ko mana mata, mun ka ce ba su sakowa ba su ko mana yara, in mu maza ne mu hikima mu an ce yaranmu, mun ka ce a'a.
To kuna da tabbacin cewa jama'ar garin Bawar Daji din ne suka kama ƴan uwan naku?
Eh Bawar Daji suka kama cikin garin mu je Bawar Daji mu kama cikin garin Bawar Daji sun kama. Kuma sun sun yanke alan sun rike mata amma ne su yara na san so mata amma yara kan sun kace. Shi yasa na kai musu wanga hari ni ma ni mai da martani.
Duk da haka ƴan bindigar sun ce a shirye suke su rungume duk wani shiri na sulhu da sasantawa amma fa bisa sharadi.
Muna son zaman lafiya kuma muna so a shirya. Amma ai an bayyana ce muna ɗan uwa da yi kuma an bar koran mu ga gari har yi mun bari kuma mun haɗa mutane kuma mun haɗu in suna kace mana ɗan uwa suna rike mana mata suna hana mu walawa ku ba magana zaman lafiya annan wannan mataki an ka dauka da yi ba a canza a sake tsari inda zaman lafiya aka
to amma da na tuntubi gwamnatin jihar Abdulaziz Yare Abubakar cewa yayi su kam a yanzu sun yi matsayar sanya kafar wando ɗaya ne kawai da maharan biyo bayan kasawar matakin sulhu da aka dauka a can baya
ya za su kashe mutane sun ciya zuwa laya ai su bari su aika su laya kuma sai su je laya
yanzu haka dai ana zaman dardar a yankin inda rahotanni suka bayyana cewa kauyuka da dama da ke karamar hukumar mulki ta Anka da ma karamar hukumar mulkin Maru sun bar garuruwan su domin gudun hijira zuwa wasu garuruwa Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba
to Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyin na shekaru sama da 20 da wasu kasashen Afirka suka rungumi tafarkin demokaradiyya sai dai alamuna nunin fatali da umarnin kotuna kokarin samun gindin zama a Afirka inda a fili mutanen da suka sha kai gaban shari'a ke watsi da hukuncin ba tare da bin hanyar da doka ta yi tanadi ba lamarin da masana ke cewa wata matsala ce da ke buƙatar jajircewar talakawa a kowace ƙasa kamar yadda za a ji a wannan hira da Sulaiman Barmai da Farfesa Jibril Abarshi malamin kimiyya da wato kimiyyar shari'a a jami'ar Yamai
ga magana eh wanda ta shafa dabar alkalai ne duk da sun ga wasu shari'a su ba ta da wani muhimmanci ga wanda an ka ba gaskiya an ba shi gaskiya shari'a ta ba da umarni ba ga aiki ga umarni su kenan su suna da ne da sunan alkalan shari'a na biyu ɗan kasa ne ta shafa in ɗan kasa sun yarda da in wangai lahi a kama shi a mishi hukunci in wangai lahi in gwamnati ce ko wata hukuma ce ita ko an ce ga ta tana da laifi ta fasa abin da take ita babu ruwanta da wannan kenan ana cikin wani irin zama amma zan ƙara cewa su ƴan ƙasa a cikin dokar tsarin mulki sun ce sun rance sun dauki alkawalin za su kare dokar tsarin mulki wadda sun yarda da ita ita ko dokar tsarin mulki na wadda sun ci sun yarda ita kuma za su taka tsantsan na kare ta ta hana ai shari'a a mai da shari'a banza
ya kake ganin yadda shi wannan al'amari kamar yake kokarin samun gindin zama a kasashen Afirka a yanke hukunci amma mutane su yi watsi da shi
kasan akwai suka da nasaru suka sun ka taba yi muna har ma an ce shugaban kasa horon shi ya taba cewa munan kasa bakaken mutane har yanzu ba mu kai wurin da za mu tafi da demokrasi ba wato mu mutane ne waɗanda halulukan mu ba halin masu iya tafiyar da demokrasi ba ne to shi ne muke ninka godawa dan wanga yana abin da yake faruwa nan ɗaya ne kasashen na Afirka yake iya faruwa can Turai ba ta yiwuwa wannan faru nan ne mu kasashen Afirka ana iya yanke shari'a da maida ta rayuwa ce da ya taki alle ta banza shi kenan
akwai wasu hanyoyin maido da martabar ita shari'ar a kasashen Afirka
ha wannan kokowa ɗan ƙasa ne duka su ne ta shafa su sun kai yarda da dokar tsarin mulki su sun ka dauki alkawalin za su taka tsantsan na kare ta dokar tsarin mulkin sun kai taka tsantsan cewa duka ƴan ƙasa dai suke gaban doka in hukuma kake in ɗan ƙasa kake duka dai kuke gaban doka to sai abun ya zamanto ga yadda muke ganin shi ba haka shike ba akwai waɗanda doka take iya bugu nan take a musu hukunci babu wani matsala akwai waɗanda ko sun taka doka babu matsala yanzu ƴan ƙasa su ya kamata yi lissafi da halin da suke ciki me ya kamata su yi
alƙali nura da duniya shari'a yau tana sarka kowa da takara da ta yi aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta
to a gaida Sulaiman Barma to jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da kusan minti 15 na safe ga shirin mu na gaba
wasu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraron mu da dama dake son sanin dan bayani da kuma tarihin film din nan mai suna Black Panther wanda ya fice musamman ma tsakanin bakar fata da kuma Sule Sa'idu Sani mai son sanin ma'ana da kuma asalin kalmar nan ta diplomasiya. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraron mu kan film din nan na Black Panther mai matakar farin jini musamman ma tsakanin bakar fata. Idan mai tambayar na saurare ga ansar ka da abokin aikin mu kuma masani a harkar fina-finai wanda kuma ya kalli film din na Black Panther fiye da sau biyu wato Naziru Ahmad Hausawa wanda ake wa lakabi da Ziriums. Na fara tambayar sa manufa da kuma wanda ya rubuta film din sai ya ce
to wanda ya rubuta wannan shirin film da farko dai shi wannan shiri ba wai na film bane aka fara yin sa an yi shi ne a cikin irin littafan nan masu hoto wato comic books. Jack Kirby da Stanley su ne suka rubuta shi a littafi mai hoto wanda ake kira comic book. So da aka zo kuma za a rubuta shi a matsayin film Ryan Coogler da kuma Joe Robert Cole su biyu suka mai da shi zuwa shirin film.
To wai shin akan me aka rubuta shi wannan film din koko littafin da aka samo shi wannan film din daga gare shi?
To shi dai kamar yadda nace daga a baya shine littafi ne na wato labari mai zane na kirkira ne kamar in ce tatsuniya ce ba wai gaske bane ba. An rubuta shi ne akan wani sarki ko kuma in ce wata alƙarya da take a Afirka sunan alƙaryar Wakanda. Kuma ita wannan alƙarya an ce ta ayin da aka rubuta a labarin shine tana da matukar suna, tana da matukar fasaha ta ci gaban kimiyya da duniya bata san da ita ba saboda sun boye kansu. To akan haka aka rubuta labarin, amma labarin ba wai akan Wakanda din aka rubuta shi ba, a labari ne akan wani sarki mayaki wanda yake mai kare al'ummarsa shine Black Panther din. Kamar mu inda a Hausa zamu ce kenan sarkin yaki da ake rashi Jarmai ko makamancin haka. Eh to shine dalilin da aka rubuta labarin akai.
Wai wani kamfanin fina-finai ya shirya?
Kamfanin Marvel Studios. Marvel Studios su ne suka shirya wannan film kuma dama nasu ne. Amma kamfanin da ya tallata shi aka sai da shi a kasuwa shine Walt Disney. Saboda a baya kamfanin Fox su ne suke da mallaka, haƙin mallaka akai. To sai suka sai da shi kuma ba wai sun sai da shi ne shi kadai ba, a'a akwai fina-finai da dama da suke haƙin mallaka na Fox wanda Marvel suka rubuta sai suka sayar ma da Walt Disney Studios. To shine sai haka suke ta yanda akai kenan aka raba film din a kasuwa.
Suwa suka fito da film din koko suka sa film din yayi fice?
To ba dai na jin zan iya ce maka wai jaruman film din ne suka sa film din yayi suna. Wato character wato jarumin akwai kuma labarin wanda aka kirkira a ciki. Dalilin da isa yayi suna shine na farko ka san anan Amerika akwai dan matsala ta bambancin launin fata da ake ta fama da ita. Har yanzu bakakken fata na fafutukar neman yancin su a ta bangarori da dama. Zaka ga akwai matsala ta yan sanda, jami'an tsaro da jin daɗin rayuwa da shauransu. To shi yasa wannan film yayi ɗaukaka, saboda wannan film ya nuna wani abu guda ɗaya da ba a saba gani ba al'ada ta fina-finan Hollywood, a ga baƙaƙen fata da wani abin arziki wanda ya saba wa koken shaye-shaye da waƙoƙin rap. Sai aka ga yau ga baƙin fata da wata alƙarya ta sarauta da mulki da dukiya da hikima da basira da kimiyya wacce babu irinta a duniya. To kaga kowane ne ya samu wannan abu zai ce kai lalle wannan abu namu ne. Dalilin da yasa film din ya ɗaukaka kenan. Kuma sannan abu na biyu shine a karo na farko shine film na kirkira na wani jarumi da ake kirkira wanda yake ba na gaske ba na farko da aka mamaye shi da baƙaƙen fata sabanin turawa ko kuma wata kalar fata. Kamar bari in baka misali, akwai fina-finan mu idan aka tashi yinsu a Afirka, duk fina-finan da za a yi na Hollywood in dai Afirka za a nuna, sai kaga baƙaƙen fatar da yake mu a Afirka ake yin shi, mu ƴan kwaikwayo ne ko kuma in ce ƴan kala ne a baya aka muka fito, amma Bature shi ne jarumin kamar irin su Black Diamond da irin fina-finan da ake na Egypt da shauransu, kullum Bature za tura za ka gani masu harshe irin na Burtaniya ko Australia. Amma Black Panther sai gashi baƙaƙen fata ne kusan kaso 95 suka fito kuma suna yin magana irin yadda ni da kai in muna turanci ake jin mu
wato bazan ce kai ga malam masallaci ba dama akwai wata tambaya dake cewa shin me isa bakaki ke mutakar san wannan film din so kana iya dora daga bayanin da ka fara
wannan haka yake kuma sannan da wani abu da yasa wannan film ya ƙara yin suna shine directing film din bakar fata ne wanda su ma a Hollywood ba a ba su kudade ko kuma fina-finai manya-manya daga akasarin masu yin fina-finai manya-manya masu makudan kudi turawa ne Allah hakika ma kudin da aka bawa shi Ryan Coogler wanda shi ya rubuta labarin zuwa film kuma yayin directing din shi ya bada umarni kenan kudin da aka bashi ina kirje tan dalar Amurka miliyan 200 ne zuwa miliyan 210 amma sakamakon kallon film din da akai a duniya film din ya samu riba ta kai ta dalar Amurka biliyan 1,241
biliyan 1
biliyan 1 shine har a wannan satin da muke wannan magana da kai ana kyautar da zaton babu wani film na kirkira wanda suke kira superhero da isa mu ribar ta kuɗi a cikin kankanin lokaci kamar Black Panther
a tarihin
fina-finan duniya da akai shine na farko
kana nufin wannan na da nasaba da rungumar film din da baka iya suka yi koko har ma da sauran turawa da sauran jinsuna shi isa film din ya fice
to ina da kyau zaton gaskiya za a iya cewa hakan saboda kaga ni dai tunda nake a Amurka ban taba ganin film na bakaken fata da bakaken fata suka yi tururuwar shiga kallon sa kuma suke yin shiga irin ta ƴan Afirka koda ko ba su taba zuwa Afirkan ba su je kallon wannan film ba sannan turawan kansu ba a bar su a baya ba kowa ya fita ya kalla saboda film din yayi kyau kwarai da gaske kuma ya taba wata matsala da take a karkashin kasa tsakanin mu bakaken fata da bama maganarta shine rikici tsakanin ƴan asalin Afirka wanda suke a zona Afirka da kuma bakaken fata ƴan Amurka waɗanda asalin su su ma ƴan Afirkan ne amma a zona suke a Amurka sakamakon bauta da shauran su akwai wani dan kace na ce a karkashin kasa da mutane ba sa magana ta tsakanin
ta jikaka da ba a san a fito fili a fade ta saboda wasu dalilai na ƴan uwantaka da ake ikirarin akwai
yawa to akwai wannan to kuma labarin in ka kula akan haka aka dora labarin shi a Amurka igirma wanda yake boss din kenan ko wanda ya fito a film din a cikin labarin
haka
abinda labarin yake magana shine yana labari ne akan magana ta ɗan uwa ko kuma wasu mutane da suka jefar da ɗan uwansa suka manta da shi ba tare da sun waiwaye shi ba
wato kenan bakaken fata na Afirka su suka jefar da ƴan uwansu da suka zo suka yi bauta a nan kasar ake nufi a wannan film din
yawa abinda ake nufi kenan saboda har gobe in ka zauna da bakaken fata na nan kasar a Amurka za su gaya maka cewar ba su san Afirka ba kuma in suka san Afirkan su wasu lokacin sukan yi tunanin ce me yasa ba ku biyo bayan mu ba me yasa ba ku enta mu ba me yasa ba ku karbe mu ba me yasa ba ku mun sha wahala matuka a hannun Amurkawa me yasa ba ku yi mana kaza kun mana kaza ba to akwai wannan jikakkar sannan kuma akwai wani irin kallo da mu ma ƴan Afirka muke idan mun zo Amurka mun ne musu wani irin kallo na kamar ba cikakkun mutane ba mun ne musu kallon ba su da al'ada ko kuma ba su da asali
irin tamu
su kuma su ne mana kallon kamar kauyawa
to sai kuma ansar tambayar Sule Sa'idu Sani Bauchi kan ma'ana da kuma asalin kalmar diplomasiya idan mai tambayar na saurare ga ansar da muka taɓa bayarwa kwanan baya kan tambaya makamanciyar wannan diplomasiya na nufin mu'amala musamman ma ta tattaunawa ko sasantawa ko cuɗanya kawai cikin hikima da lafazi da lalama musamman ma tsakanin jami'an gwamnatocin mabambantan ƙasashe kalmar diplomasiya ta samo asali ne daga kalmar diplomacy ta turanci an hausance ta ko kuma larabce ta ne ta wajen mai ambaton C na ƙarshe da siya kalmar ta zama diplomasiya a hausance a maimakon diplomacy ta turanci abin da yasa nace ko kuma an larabce ta shine amfani da ambaton siya a ƙarshen kalma don bayyana yanayi ko wuri salo ne na larabci da Hausa ta ara ita kuma ainihin kalmar diplomacy wato wacce ta haifi kalmar diplomasiya daga kalmar diplomacy ta harshen girka wadda ke nufin kalmasa zuwa biyu inda diploma kuma ke nufin takarda ko kuma duk wani abin da aka kalmasa zuwa bari biyu a harshen na girka
wannan na da nasaba da takardar izinin tafiya ta wancan zamanin wacce akasari akan kalmasa a rike ana nan kuma sai ma'anar ta fadada zuwa yadda aka sani a yanzu to sai aka kasance da mu makon gobe dan jin ci gaban ansar tambaya kan film din Black Panther da kuma wasu tambayoyin yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da aka fi sani da Zero wanda an samu ne tambaya kan Black Panther da kuma wanda ya hada mana sauti Sulaiman Abu da injiniya mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe
to a gaida Ibrahim da wannan ko muka zo ga wato sakonnin masu rawar da kuke turo mana
sakon mu na farko a yau ce waye Hararin kunan bakin wake da aka kai jiya a garejin mana dake garin Maiduguri ba karamin abin takeici bane da Allah wadai kuma gaskiya akwai sakacin jami'an tsaron Najeriya sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar murya talakarishin jihar Filato da Balambayes Driver Tanka Jos sako mu na gaba cewa gwamnatin kasar mu Niger ya kamata a fidda san zuciya a dinga tallafawa talakawan yankunan karkara da abincin da za su ci domin su ma mutane ne kamar kowa sako daga Musa Hadarin Asuba da Magara sai kuma sakon Adamu Rajau dake cewa umarnin bindiga duk wani mutum da aka gani da bindiga a dajin jihar Zamfara da gwamnati ta bayar hakan yayi daidai sai dai kuma dole fa sai an lura da kyau domin gudun faruwar kuskure shi ma sakon mu na gaba cewa ina kira ga dukkan al'ummar jihar Zamfara da suka wuce wa daukar kowane irin nau'in makami ba bisa ka'ida ba duba da irin umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar na bindiga dukkan wanda aka kama dauke da makami a fadin jihar sako daga Hajiya Gamba Mamman Gusau Zaria sako mu na gaba cewa ya kamata jama'a ayi hattara da irin yan siyasan nan mai yaudara ko mazambata waɗanda idan aka zabe su jama'ar su ba sa ƙara ganin su ko jin labarin su sai zabe ya saki gabatowa sannan da su rinka yi wa jama'ar ta su aikace-aikace na yaudara domin a saki zabar su da fatan jama'a za a kiyaye da irin waɗannan yan siyasa sako daga shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad sakon mu na ƙarshe a yau cewa hukuncin da wata kota a Murtaniya ta yanke wa wasu mutane uku na zaman gidan kasu sakamakon samun su da laifin ajiye bayi yayi daidai hakan zai zama izina ga masu shirin aikata hakan nan gaba sako daga Usaina Alhaji Umar da Ummi Garba na Kwalo a Jaura
to yanzu kuma ga wannan sakon
idan fakwaya ta narke dan wewe na kwaya sun nauga gaye ne
kwaya kala kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawun maciji ne
in kwaya banda kwaya
idan fakwaya ta narke
na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba kawai yin shawun huta in zama sarauniya haka ne kawai abun yake baba
shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chad duk ranar Lahadi
tare da ni Hafsat Maina Muhammad idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa
muke yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa
ta hanna kwaya ta narke kai ya ka
to madalla sai aka kasance da mu a shirin mu na gobe da asar domin jin wannan sabon shiri na idan kwaya ta narke to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar arangamar da ta auku akan iyakar Isra'ila da yankin Gaza a jiya Juma'a wacce ta yi sanadin mutuwar Falastina 15 kana wasu 1400 suka jikata ciki har da mutane 70 wato 750 suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga da aka musu
to madalla kafin mu sallama muna ta iyalan mai martaba sarkin alƙadai murna daurin auren ɗansu Muhammad Malami Gidado na hukumar custom da amaryarsa Zainab Ahmad Tijani Mabo wanda aka yi wa Asabar a garin Zangon Daura dake jihar Katsina Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba To anan muke kira kashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin cike har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu mai din Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin da Salman Abo wanda ya hada shirin ba da umarni da ma injiniyan mu ne wa zanga zanga. Ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa sai mun sake haduwa da dare. Assalamu alaikum.